Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Ibrahim Kalmasi Garba a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Juma'a 18 ga watan Maris din shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wata kotu a Najeriya ta yanke hukunci kan ja'injin da ake yi tsakanin Majalisar Dokoki da Fadar Shugaban Najeriya dangane da cire wani sashe a sabon dokar zabe da aka amince da ita a kwanan nan.
To kotu ta tabbatar da cewa babu wani mariki office din da ke da nasaba da siyasa wanda za a hana ma tsayawa takara. Shine tsarin mulki ya ba kowane mai rike da mukamin siyasa kafa da dama da yanci na takara na zabe ko a zabe shi a lokacin da ke rike da wannan mukami.
A jamhuriyar Nijar kuwa, hukumar haɗin gwiwar ƙasar da Najeriya ce ta bayyana shirin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihohin ƙasar ta Nijar. Muna kuma tafa da rahoto na musamman daga Kamaru kan ƙaddamar da aikin sabunta rajistar masu zaɓe. Kazalika muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT bayan binciken yadda kafar ke bayar da labaran yakin da ake yi a Ukraine. Hukumar tantancewar mai suna Ofcon ta faɗi a wata takardar bayani cewa bata ɗauki RT a Novosibirsk University a matsayin atabakinta wadda ta dace kuma ta cancanci mallakar lasisin yada labarai a Burtaniya ba. Yau Juma'a, hukumar ta Ofcon ta ce wannan hukuncin da aka yanke ya biyo bayan kaddamar da jerin bincike 29 kan sahihancin irin labaran da kafar labarai ta RT ke yadawa da kuma irin tattaunawar da ake yi a kafar labaran game da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Hukumar tantancewar ta ce mun yanke shawarar cewa ba za mu iya gamsuwa da cewa RT na iya zama kafar labarai ta kirki ba a irin halin da ake ciki. Saboda haka, hukumar Afcon ta soke lasisin yada labarai na RT ba tare da bata lokaci ba. Makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau din nan Juma'a. Nan take dai babu rahoto kan waɗanda abin ya rutsa da su. To sai dai filin jirgin saman ba shi aka auna ba, a cewar magajin garin Lviv Andriy Sanovy, inji kafar labarai ta Reuters. Hayaki ya turniki ya kuma yi gajimare a kewayen filin jirgin saman. A halin da ake ciki kuma a Mariupol, waɗanda suka tsallake rijiya da baya sun fara fitowa daga wani babban ginin wasan kwaikwayo da Rasha ta auna a harin makami mai linzami ranar Laraba. An yi imanin cewa ɗaruruwan mutane waɗanda suka haɗa da yara na fakewa a babban ginin wasan kwaikwayon. Har yanzu dai ba a san yawan waɗanda suka tsira da ransu ba a harin. Kasar Australia ta kakaba takunkuma ga wasu gaggagan attajiran Rasha biyu yau Juma'a waɗanda ke harkar ma'adanai, kuma ɗaya daga cikinsu ke da hannun jari a kamfanin tace ma'adanai na Gladstone Rio Tinto. Ministan harkokin wajen Australia Maris Payne ta ce Australia na aiki tare da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa wajen daɗa takura gaggagan attajiran Rasha masu alaƙa da shugaban Rasha Vladimir Putin da takunkuma saboda mamayar Ukraine. Yanzu ƙasar Australia ta ƙara attajirai biyu masu harkokin kasuwanci a Australia, wato da Oleg Deripaska da Victor Viselbach, a cewar Payne a wata takardar bayani. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kaɗa ƙuri'a jiya Alhamis ta tsawaitawa da kuma inganta rawar da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na kai ɗauki ke takawa a Afghanistan UNAMA a taƙaice zuwa wata shekarar, yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin jin ƙai masu tsanani. Matakin zai tabbatar cewa UNAMA na da mashahurin aiki kuma ƙwaƙwara don bayar da ƙarfin gwiwa wajen tattaunawar ɓangarorin siyasa da kuma sa ido kan batutuwan 'yancin ɗan adam da bayar da rahoto a kai da kuma ci gaba da bayar da taimakon jin ƙai da abubuwan bukata masu sauƙi, sannan da tuntuɓar dukkan ɓangarori a Afghanistan ciki har da Taliban wajen aiwatar da dukkan waɗannan abubuwa, a cewar jakadiyar Norway Mona Juul, wadda tawagarta ta haɗa daftarin wannan ƙudurin. kudurin wanda ya samu amincewa da kurku 14 da kuma guda ta kauracewa daga Rasha ya tanaji cewa yancin dan adam musamman ma na mata, yan mata da kuma tsiraru ya samu fifiko. Masu nazarin al'amura na cewa ganawar da aka shirya yi tsakanin Prime Minister Cambodia Hun Sen da takwaran aikinsa na Japan Fumio Kishida a ƙarshen wannan makon wani ƙoƙari ne da Sun Fan ke yi na samo sabbin hanyoyin samun kuɗin tafi da al'amura da kyautata dangantaka da yammacin duniya, yayin da Chinawa ke rage yawan hada-hadar da suke yi a ƙasar. Kuma matsalar tattalin arziki da COVID-19 ta haddasa ta fara yin tasiri. Kasar ta Cambodia na fuskantar barazanar tsunduma cikin matsalar bashi saboda basukan ayyukan ci gaba da China ta bata, a cewar Carl Schuster, wani farfesa a Jami'ar Hawaii Pacific, wanda ya kara da cewa bashin na tilasta Hun Sen sake nazarin dangantakarsa da yammacin duniya, kuma Japan ce ke shiga tsakani. Japan ta fara jaddada matsayinta, a cewarsa, ya kara da cewa ana kara karkata ga Japan saboda halin China. A ƙarshe, yayin da masu kamuwa da COVID-19 da waɗanda cutar ke kashewa ke daɗa yawa a wasu ƙasashen da suka sassauta matakan daƙile yaduwar cutar, Darakta Janar na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya fitar da takardar tunatarwa kan darasin da cutar ta koya wa duniya zuwa yanzu. Da yake jawabi jiya Alhamis a babban taron batutuwan kiwon lafiya a ƙasar Thailand, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce annobar ta COVID-19 na matuƙar tunatar da duniya cewa kare lafiya mashuhurin al'amari ne, kuma 'yancin ɗan adam ba na waya ba ce, amma tamkar jari ne wanda ba kawai ci gaba ne ke kawo shi ba, kuma shi ne ginshiƙin ci gaba ta fuskar zamantakewa, tattalin arziki, siyasa da kuma tsaro.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, wata kotun tarayya da ke Umuahia a jihar Abia da ke kudu maso gabashin kasar ta yi watsi da sashi na 84 da karamin sashi na 12 da ke cikin sabon dokar zaɓe wanda ya haramta wa masu riƙe da mukamin gwamnati yin takara. Gabanin wannan hukunci da kotun ta yanke a yau Juma'a, an yi ta ja'inja tsakanin majalisar dokoki da fadar shugaban ƙasa kan wannan sashi da kotun ta ce ya saba wa doka. A wannan rahoto da za ku ji, wakilin muryar Amurka a fadar shugaban kasar Umar Faruk Musa ya zanta da ministan shari'a Abubakar Malami kan hukuncin kotun, ko da yake yunkurin jin ta bakin bangaren majalisar da yayi ya citira.
A hukuncin da mai shari'a Evelyn Anyadike ta gabatar, ta ba da umarni ga ministan shari'a na Najeriya kuma babban lauyan kasar da ya cire sashe na 84 sashe na 12 cikin baka daga cikin sabuwar dokar zaɓe ta Najeriya wadda Shugaba Buhari ya sanya wa hannu, amma ya nemi majalisa tun farko ta cire shi domin ya saba sassa daban-daban na kundin tsarin mulki. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan hukuncin da kuma irin abubuwan da ya tanada, musamman maganar baiwa wanda ke riƙe da mukamai na siyasa ko na gwamnati kwanaki 30 su aji aikinsu kafin shiga zaɓe, saɓanin irin tsarin da ita majalisa ta so a yi amfani da shi a cikin sabon ƙudurin doka da yanzu kotun ta haramta, inda yake cewa
manufar ita ce kowane ma'aikaci wanda ke rike da office na siyasa, political office, yana da haƙƙin ya zaɓa, yana da haƙƙin a zaɓe shi a kowane convention, congress, conference ko wani taro na jam'iyya. Wato kotu ta tabbatar da cewa a ƙarƙashin kashi 42 na tsarin mulki, kowane dan babu dan kasan da zai cutu ta huskar ainihin hana shi wata dama ta siyasa a sanadiyar siyasarsa, a sanadiyar addininsa, a sanadiyar ƙabilarsa ko inda ya hito. So kotu ta tabbatar da cewa babu wani mariki office da ke da nasaba da siyasa wanda za a hana ma tsayawa takara. Shi ne tsarin mulki ya ba kowane mai rike da mukamin siyasa kafa da dama da 'yanci na takara na zaɓe ko a zaɓe shi a lokacin da ke rike da wannan mukami. Waton kawai abin da ɗai doka ta shardanta kwana 30 kamin ainihin zaɓe. Ya wajaba ya bar ofis amma ba wasu kwanuka kamin sannan ba.
To wannan abin da majalisa ta yi kana ganin zai kawo takon saka ko rashin jituwa tsakanin ɓangaren zartawa da ɓangaren majalisa kenan ganin kamar an saba yarjejeniya da aka yi tsakanin majalisar da fadar gwamnati musamman shi shugaban kasa?
A babu wani takon saka in bayan mu'amala ce ta aiki kowa tsarin mulki ya bashi nashi haƙƙi. Ainihin shugaban kasa yana da haƙƙi na yake yarda da dokar zaɓe ya kuma zauna da su ya jayo hankalinsu ya kuma yi akan wannan tsari. Su ku a bisa haƙƙinsu na yin gyara ga doka sun ba da alkawari sun saba. Ita kotu akan tsarin doka wanda ya bata haƙƙi na ainihin tabbatar da mi a gaskiya ta tabbatar da abin da a gaskiya wato ta amince da ainihin matsayin shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa wannan kashi na 84 karamin kashi na 12 haramtacce ne ba ingantacce ba ne ya saba ma tsarin mulki ta soke shi baya cike kuma dokar zabe a kan matsalolin da ke da nasaba da zabe a Najeriya.
Ministan shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da nayi da shi a Abuja. Na yi kokarin samun bayani ko kalamai daga shugaban kwamitin da ke kula ga tsare-tsare na zabe na Majalisar Dattawa ta Najeriya Sanata Kabiru Gaya, amma kokarin da nayi na citura domin jin martani ko matsayin da majalisa za ta gabatar dangane da wannan bayani ko matsayi da kotu ta yi akan sabuwar kudirin doka ta zaɓe a Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumar haɗin gwiwar ƙasar da Najeriya ta bayyana shirin gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihohi makwabta da ke Nijar. A ci gaba da ƙarfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin al'ummomin ƙasashen biyu. Yayin da ɗaya ɓangaren ake gab da cimma matsaya a fannin sadarwa da nufin murƙushe aika-aikar 'yan bindiga akan iyakokin Najeriya da Nijar. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A watan Maris na 1971 ne ƙasashen Nijar da Najeriya suka kafa hukumar haɗin gwiwar Najeriya Nijar Joint Commission ko kuma Commission Mix Nigero-Nigerian da zummar bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arzikin al'ummominsu, inda Najeriya ta ɗauki nauyin gina hanyoyin zirga-zirga da ke haɗa jihohinta bakwai Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Jigawa, Yobe da Borno da wasu takwarorinsu biyar na jamhuriyar Nijar, wato Doso, Tawa, Maraɗi, Zandar da Difa. A yanzu haka hukumar ta fara yunkurin gina layin dogo a tsakanin waɗannan yankuna, kamar yadda mataimakin magatakardan hukumar Alhaji Adamu na Mata ya bayyana a taron manema labaran da ya kira.
Akwai furoje na a yi hayyar jirgin ƙasa daga ƙauren Namo da zuwa Sokoto zuwa birnin Gwani har ma ta kawo Doso. Furoje na huɗu shi ne Kano, Magarya, Zandar. Na uku Kano, Dayi, Katsina, Jibiya, Maraɗi. Zancen nuka muku yanzu wannan ta Kano, Dayi, Katsina, Jibiya, Maraɗi ita an ɗauki matakai na a fara ta da gaugawa. Najeriya ta da makudan kuɗi miliyar biyu na dolar Amerika, biliyon kenan biyu su aka keɓe da wannan hanyar tun daga can Najeriya har garin Maraɗi.
Haka kuma waɗannan ƙasashe sun ƙuduri aniyar samar da harkokin jigilar jiragen sama a tsakaninsu a ƙarƙashin hukumar Joint Commission.
Akwai kamfani wanda aka ce ma Overland, shi har ya kawo jami'in shi nan shi na zaune cikin Nijar saboda shirin wannan. Sun kace insha Allah cikin wannan shekara ta 2022 za su fara. Sa'annan akwai wani kamfani da aka ce ma Airpeace, shi har ya fara 11 ga wannan wata na Mars. Yanzu sun ɗauki alkawarin so uku ga sati za su riƙa zuwa nan. In sun taso daga Abuja su biyo Kano su yi iskalfa a nan su zuka. Wannan ko yana da muhimmanci ƙwarai.
Lura da yadda 'yan bindiga suka bullo da dabarar amfani da layin wayar sadarwar Nijar a duk lokacin da hukumomin Najeriya suka katse harkokin sadarwa, yasa gwamnatocin ƙasashen biyu suka amince su ɗauki matakan bai ɗaya daga yanzu.
Lokacin da sun ka yanke wayoyi mu ba mu yanke ba, sai ana amfani da wayoyin Nijar. Amma yanzu idan Nijeriya za ta ɗauka wannan mataki kamar Sokoto ko Zamfara ko Katsina, to sai shaida mu jihohinmu ta iyaka su sai gaba ɗaya a ɗauki mataki. Kenan din ƙasar Zamfara an yanke layi ba ka ita zaka Nijar ka sayi don kai mu haɗa kai a yanke gaba ɗaya.
batun inganta lafiyar al'ummomin Nijar da Najeriya na daga cikin ayyukan da suka rataya a wuyan hukumar ta Joint Commission. Saboda haka take bin diddigin tsarin dakile yaduwar cututtuka a tsakanin kasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda Muhammad Awal Garba ya aika mana daga Kamaru.
Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru, Election Commissioner Mr. Eric Esose, ya sanar da cewar an fara sabunta katin zabe a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya.
Election Commissioner ke so keep the
zamu gari muka cewa mun shiga lungu da sako gari zuwa gari, anguwa zuwa anguwa. Na ganin cewar mun sabunta katin zaben al'umman kasar jamhuriyar Kamaru wajen ganin cewa waɗanda shekarun su bai kai ba su ma sun samu katin zaben nasu a wannan lokaci da har sun kai shekaru 20 sannan kuma waɗanda katin zaben nasu ya kare za mu sabunta musu haka zalika wanda suka tabbatar da nasu katin zaben.
Donc c'est pour vous dire que l'organisation c'est pas dans de très bonnes conditions.
Wala ne sa me tattaki ni ganin irin ayyukan da hukumar zaben take gudanarwa a lungu da sako na kasar Kamaru na Yikishibis da Alhaji Mustafa a yayin da yake yankan katin zaben ga abin da yace
ID card dina a yayin yake an kama ni an kasa kusa kasa bandi ka 2018 tsakanin Manyeme da Konye ambazone awa na biyu da su suka yanke suka kama wannan suka yanka wanda na ba su kuɗi kana na faci kaina. Okay, dalilin da ya sake ran na zo da sake amma domin na son zama cikin yankan nan.
Haka zalika mun tattauna da ita ma malama Asma'u Audu wanda ta yi bayani kan yadda suke gudanar da ayyukansu na yankan katin zaben a kasar jamhuriyar Kamaru.
Yawwa ga shi na ga kina ba wa mutane katin zabe a me yasa kuke yin shi yau zaka.
Sannan kuma na sake yin hira da malamar da ke gudanar da aikin nata ita ma ta wani bangare daban malama Hafsatu Isa ga abin da tace akan aikin da suke gudanarwa na bada katin zaben a kasar na jamhuriyar Kamaru.
Suna na Hafsatu Isa, mu muke ma mutane katin zaben kuma katin zaben ne yana da mahimmanci, ya kamata mu rinka yi kun ba mata ba don mu za ka kuma ya ma mata ku
yanzu ka ana daukan wannan katin zabe a wajen ku?
Ana dauka.
A zake nuna mun katin zaben da kuka yi zaka?
Alhaji Ali dan Alawa ne a kasar jamhuriyar Kamaru ga kaɗan daga cikin abin da ya ce an da gwamnatin kasar take gudanar da ayyukanta kan matsalar yankan katin zaben a kasar na Kamaru baki ɗaya.
Alhaji Garba, na ji tambayin da kai mini dangane da kungiya mai hada zaɓe kuma ita take rejista, ita take kirga kuri'a a kowane lokaci. Kungiya ne da aka kirkiro ta nake ga a shekara 1996 yayin da aka wani taro da aka canja kundin tsarin tafiyar da ƙasar Kamaru wato da zaɓe gaba ɗaya. Eto nan dai wato sun buɗe wannan yin rejista ɗin nake ga a watan Fevrairu yayin da suka gayyace mu ƴan SDF. Asalin da kungiyar tun so mu ai mun kasance mu masu adawa, mun kasance mun nuna ma gwamnati cewa bai yi daidai da dokan da aka fitar na kekiro da wannan kungiyar ba. Me ya bi dokan da aka fitar na kekiro da wannan kungiyar? Aka ce a saka mutane waɗanda ba su a cikin wani jama'iya ko ɗaya. To kaga duk mutanen jama'iya mai mulki aka saka a ciki. Wato shi aka yi wata kwaskwarima aka sa su wato kamar sun yi ritaya ne suka je suka zauna ciki. Amma wannan duk bai damu da yake dai zuwa zaɓe wato kamar soja ne baka da wani makami da za ka yi ka taimaka a ci zaɓen dai baka da karta na zaɓe. Kartar zaɓen na shi ne kamar makamin ka wato yanzu dole ne da duk wanda ya tashi je wannan rijista saboda ya samu karta. Amma tsarin da suka yi na haɗa zaɓen na ƙirga ƙuri'a babu gaskiya ciki ko ƙanƙani wallahi. Wato dai gara dai a je a samu karta domin ba ka kasance soja da je yaƙi baka da karta ba. To kaga mu da aka ce maka an zo zaɓe babu karta to kaga kai ka ai ba a yi da kai. Shi sa yana da kyau ƙwarai da gaske a je a yi rijista. Muna daga cikin masu tuhumar mutane masu roƙon mutane a kowane lokaci su je su yi rijista. Ko da yake rijista ma ba su gaya ma mutane nawa suka yi rijista. Kamaru dai gaba ɗaya wato rabonmu da a ƙirga mutanen ƙasar Kamaru na ga ya kusan shekara 35 ko man ce su shekara 40 ɗin ma da shi wannan yake iko wato ba taɓa ma ƙirga al'umman Kamaru ba. Amma ana tuna cewa al'umman Kamaru sun kusan miliyan 25 da wani abu. Amma a kowane lokaci wani shi su ce maka a rijistan da aka yi bifin miliyan 5 ba bifin mutane miliyan 6 ba. Da kowane lokaci kuma aka yi zaɓen ka ƙirga ƙuri'an da duk kowa ya samu shi ga cewa duk ƙuri'un ba su kai miliyan 3 ba. Da ƙyar ne ma kake ga an samu miliyan 4 kamar wannan shi zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a shekara 2018 na ga duk waɗanda suka yi zaɓen ba su fi miliyan 3 ba. To kaga miliyan 3 a cikin miliyan 25 a ce sun zaɓi shugaban ƙasa da kamar wuya ne ya kasance cewa lallai kuwa masu waɗanda suka fi yawa ne suka zaɓi mai tafiyar da mu a wannan lokaci. Na ga da zai iya gaya maka kenan a kan wannan al'amari. Kai dai mu dai muna nan ne muna yi muna rijista ba za mu hana mutane zuwa rijistan ɗin ba. Domin dai karta ɗin ko ya dai wani lokacin ya zo ya taimaka.
Alhaji Garba shi kuma faɗa a jini a ɓangaren jam'iyyar LDP sai ko CPD ɗan mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ka shugaba Paul Biya ga abin da ya ce.
Magana da kai na zancen somin ɗiban wato rijistan wanda suka kai shekarun zaɓe a Ilekan ba wai gwamnati bane yake kwasan mutane yake zuba su a'a. Har yanzu ana wa mutane gargaɗi cewa wa'anda suka kai shekara 20 da wa'anda ba su da takardar zaɓe su je su yi rajista a Ilekan. Wannan rajistan ɗin shi ne ake kaga yanzu wansa suna tafiya a unguwanni mutane ni kaina wansa ba na tafiya. Amma aiki ne suke yinsa ba wai suna ɗiban mutane gwamnati da saka mutane su abin nan ba su yi zaɓe ba ne. Ina so da mutane su gane abu ɗaya. Mutane su kiyaye mutane kuma su abin nan su san yadda za su yi ba za su iya yin aiki ba su ce ba za su iya yi ba. Amma zai cewa gwamnati na ruba mutane a cikin wajen zaɓe wannan daban ne madalla.
Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To sai kuma labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Wannan makon ne aka fara gudanar da gasar kakar ƙwallon ƙafa na wannan shekarar tun bayan shekaru biyu da suka shuɗe ne da aka dakatar da gudanar da gasar domin cutar coronavirus da kuma rashin kuɗaɗen da za a gudanar da gasar. Sai dai daga zaɓar tsohon ɗan ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o a kan hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru FECAFA ya maido da gasar an da kulob ɗin Buda da kulob ɗin PWD na ɓangaren Bamin da suka gwabza. Nan ne kulob ɗin na Buda suka jefa ƙwallo ɗaya a ragar kulob ɗin PWD a dakatar shi gasar. Buda na da ci ɗaya PWD kuma ba su jefa ƙwallo a ragar takwarar tasu ba. Adamu Sadu, masoyin kwallon kafa ne na kasar Jamhuriyar Kamaru, mun tattauna da shi, ya yi mun ƙarin haske akan al'amuran da suka gudana na kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru, ga yadda hidimtar mu ta kaya da shi.
Gaskiya Malam Awal, wallahi gaskiya wato Etofis ya yi kokari da ya dawo mana da shampiyonan kasar Kamaru, sabila ka san an yi shekara biyu ba yi wasan ba, amma a satin da ya shige wato ya yi kokari ya dawo da wasan kwallon kafa a Kamaru sosai, kuma a gaskiya mun ji daɗi wannan gawan wasan kwallon kafa, kuma kaga yadda abu ya shige sosai, mun samu wato manya 'yan wasa sun buga kamar da ka faɗa a Bambutos na can garin Buda, sannan kuma ga PWD da Bamenda, wallahi sun wasa sosai, gaskiya mun ji daɗi wallahi sosai. Kaga yanzu su kansu 'yan wasa yanzu za su samu samun kuɗi yanzu, kuma za su samu ƙarfin gwiwa sosai, parce que Samuel Eto'o ya ba su kuɗi wa kowace ƙungiya ƙwallon ƙafa, ya fara ba su miliyan 25 kowa, to ka gana nan zai saka musu, zai ba su kuzarin wasa sosai.
To ya fice gani kuma maganar da aka yi na maganar buga kofin ƙasar Kamaru wanda ita PWD ita ɗaukata ba ne.
To a gaskiya mun jira sosai, saboda kaga a nan Kamaru akwai matsala sosai. An final din ya ci a yi wasan shi tun wato 2021, to kaga bai ba, saboda da akwai maganar COVID-19, kuma aka zo aka yi gasar kofin Africa, to amma dai duk da yake an yi kuma ya shige lafiya, ba wata matsala, kun da yake ana jira shugaban kasa bai zo ba, sai ya aiko da prime minister shi ya zo ya maye gurbin shi.
Sai kuma ya wannan takaida yare da ake zuwa cin kofin kwallon kafa na duniya gabaki daya, wanda za a buga daga kasa Kamaru za ta buga da kasa Algeria, ya kake ganin
wannan? Wannan ma muna ji da sosai, saboda da sabon coaching da aka saka Rigobertson Bahana, mun ga 'yan wasa 33 da ya kira a gaskiya za su buga sosai da Algeria, ina ga a cikin watannin ne insha Allahu a Japuma. A gaskiya za a buga wasan kwallo kasa, kuma Algeria ita ma gasar kofin Africa da ya shige nan ba ta nuna wani abin kirki ba, to dai muna tsammanin insha Allahu Kamaru za ta ci nasara sosai.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan ne kuma muka zo ga zangonmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Mahmud, makamai masu linzami da Rasha ta cilla sun fada wani wuri kusa da filin jirgin saman birnin Lviv na yammacin kasar Ukraine yau dinnan Juma'a. Hukumar tantance kafafen yada labarai ta Burtaniya ta soke lasisin wani kamfanin yada labarai mai ra'ayin Rasha mai suna RT. Sannan kasar Australia ta kakaba ta kunkuma ma wasu gaggagan attajiran Rasha biyu yau dinnan Juma'a.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu karkare shirin, bari mu mika sakon taya murna ga Umar Bashir Ibrahim Idris da Malama Sa'adatu Abdullahi mai Kano, waɗanda za a ɗaura auren su gobe Asabar a unguwar Rogo da ke Jos ta Arewa a jihar Plateau, Najeriya, da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu kan amadadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tani gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya.